Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci na yau Talata 28 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran 4 ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba a birnin tarayyar Abuja da jihohin Lagos da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali akan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar bullar cutar COVID-19. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake bude harkokin kasuwanci, makarantu da majami'u, yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki da Malam Nasir Zahardin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa Yamana, akan yaki da gwamnatin Najeriya da wasu gwamnatoci a nahiyar Afirka suke yi da cutar coronavirus. A jiya ne gwamnatin jihar Borno ta sanar da rasuwar Shehun Bama, Shehu Kyari Ibn Umar Ibrahim Alkanami, ɗaya daga cikin sarakuna masu daraja ta ɗaya. Muna kuma ɗauke da shirin noma tashin arziki, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Muna kuma ɗauke da sakon falalar watan Ramadan, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran 4 ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakabawa birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da ya yi wa kasar, shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan mataki ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni 4 domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar. Shugaban ya faɗi cewa daga cikin sababbin matakan da za a ɗauka akwai amfani da kare fuska, takaita zirga-zirga daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe sai masu ayyuka na musamman. Ya ƙara da cewa zai aika da ƙarin jami'an lafiya da kayayyakin jinya a jihar Kano da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda za ta kasance cikin wannan dokar hana fita saboda ƙaruwar cutar ta COVID-19 a jihar. A halin da ake ciki, Najeriya na da adadin masu ɗauke da cutar 1,273, yayin da mutum 40 ne suka mutu a sanadiyar cutar. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali kan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar bullar cutar COVID-19. Jiya Litinin, Holness ya sanar da nada kwamitin farfado da tattalin arzikin na kasa mai nasaba da COVID-19, wanda zai zayyana jadawalin sake dora arzikin kasar bisa turba. A halin da ake ciki, kasar na da adadin mutum 364 da ke dauke da cutar, yayin da mutum 7 ne suka mutu a sanadiyar cutar ta COVID-19. A wani bangare kuma, ministan harkokin kasashen ƙetare da cinikayya Kwamina Johnson Smith ta bayyana sababbin dokoki da 'yan kasar masu son dawowa za su bi a wannan lokaci na COVID-19 da suka hada da killace su na tsawon kwanaki 14. Ta ce gwamnati ba ta da halin shatar jirage su dawo da mutane gida, sabila da haka su ne za su ɗau nauyin komawarsu gida bayan sun sami izinin dawowa daga gwamnati. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake bude harkar kasuwanci, makarantu da majami'u, yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan. Hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cututtuka wato CDC ce ta samar da jadawalin da za a bi a fannoni daban-daban. Kafafen yada labarai na Amurka da suka ga jadawalin sun bayyana jiya Litinin cewa ya hada da rurrufe wuraren cin abinci a ma'aikatu, Amfani da takardun jerin abinci da za a iya amfani da su sau ɗaya a gidajen cin abinci da kuma dakatar da kwaya a coci. Jami'ai sun ce jadawalin na iya canzawa. A halin da ake ciki, gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya faɗi cewa daga ranar Juma'a zai bari a fara buɗe harkokin kasuwanci inda za su bar kaso 25 cikin 100 ne na abokan kasuwancinsu su shiga shaguna a lokaci guda.
Tomadalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa Malam Nasir Zahraddin ya mana fashin baki akan yaƙi da hukumomi ke yi da cutar coronavirus, ganin yadda cutar ta fara barazana a Najeriya da ma wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Malam Nasir ya faro jawabinsa ne kamar haka.
To a gaskiya abin gaba-gaba ne. Amma in aka ɗauki gaɓoɓin gaba ɗaya za a ce ana ƙoƙari saboda ganin yadda gwamnati ta tashi tsaye alal misali wajen tabbatar da an yi abin da ya kamata. Idan baka manta ba, abin da yake faruwa a Kano alal misali abu ne da mutane suka yi ta kiraye-kiraye cewa lalle ai wani abu. Kuma ko shakka babu yunkurin da shugaban kasa ya yi na cewa zai kulle Kano mako biyu kuma a kai mata ɗauki na gaggawa domin tabbatar da cewa an shawo kan wannan al'amari. To kaga a nan an tabbatar da cewa gwamnati na jin abubuwan da mutane suke faɗa. Shugabanni sun magana, tsofaffin gwamnoni, talakawa da kowa yana magana Kano da ƙwararru kansu na harkar lafiya duk sun yi magana kan abubuwan da suke faruwa a Kano. To sai gashi shugaban ƙasa a cikin jawabi ya yi magana musamman kan lalle a yi wani abu a Kano. Ko ba wai rufe Kano kawai za a yi ba, a'a za a tashi kwamiti ko kuma mutane na musamman domin su je a kai ɗauki a Kano da kayayyakin da ya kamata a kai.
To bari mu duba, na san kasashe masu tasowa sukan yi koyi da manyan kasashen duniya musamman ma akan irin abubuwa makamancin haka. To babban abin da manyan kasashen duniya suka shawo kan wannan cuta shine yawan gwaje-gwaje na gama gari da kuma wato bibiyan waɗanda suka yi hulɗa da waɗanda suka kamu da wannan ciwo. To amma kana ganin akan samu haka kuma a kasashen mu?
To kaga akwai naga abinda Senegal suke yi. Senegal ta sami wasu ƙwararrunta da suka saka gaba wajen ƙirƙiro wata allura ko kuma wani hanya da za a riƙa gwada mutane domin a gane suna da wannan cutar ko ba su da ita. Domin matsalar yanzu a ƙasashe masu tasowa ba kaman kasashen da suka shiga ba, ai mutane kayan ma da za a auna a san mutane nawa ne suke da shi, shine ba mu da su. To kaga in har ƙasa kamar Senegal za ta irin wannan, to ya kamata a ce Najeriya da take da ƙwararru da kuma Afirka da suke da ƙwararru a sassa daban-daban na harkar lafiya su ma su tashi tsaye wajen tabbatar da cewa sun yi bincike-bincike kuma gwamnatoci sun taimaka da kuɗaɗe domin a tabbatar da cewa an samu hanyar da za a shawo wannan al'amari. Bai kamata ƙasashen Afirka kullum su rika dogara da cewa bari su tsaya sai ƙasashen Turawa sun musu wani abu.
To za a iya cewa wannan cutar ta fara ɓarna a Afirka kamar yadda a baya ba a ganin cutar mata ta shigowa?
Ai ka san cuta ce wadda take tafiyayya, ba cuta ce tamu ba. Kuma abin da yasa kaga tana haɓaka kafin a yi a Ankara shine mutane da suka fita zuwa wasu ƙasashen waje, duk a ƙasashen nan ka duba za ka ga cewa su ne suka shigo da wannan cutar waɗannan ƙasashen. Kuma kamata a ce tun da aka ji cutar nan ta fara ɓulla, to ƙasashe su rufe ƙasashensu. Tun da an ga cewa da ta ɓulla a China din nan, garin Wuhan alal misali an rufe garin aka yi rip, kuma duk wanda ya karya dokar fita ana kama shi a masa hukunci mai tsanani. To abin da ya kamata da an ce an yi wa Afirka kenan, a rufe ta ɗin gungurungun, a hana mutane daga wasu ɓangarorin duniya shigowa. Idan da mun yi haka tun farko da cutar ma ba ta shigo ba.
Malam Nasiru Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta kasa kenan. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta kasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala kasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baki ba tare da samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba. Yoshitake Yokokura ya bayyana hakan ne a yau Talata da yake yi wa manema labarai jawabi ta bidiyo a Tokyo, babban birnin kasar. Tun a watan da ya gabata ne, Japan da kwamitin wasanni na Olympics na duniya suka amince da a daga gasar ta bana zuwa baki saboda annobar coronavirus. Da an shirya fara wasannin ne ran 24 ga watan Yuli. Kamfanonin gwaji da sarrafa magunguna a fadin duniya na ta kara kaimi wajen ganin an samar da maganin cutar, duk da cewa masana na ikirarin cewa zai dau watanni ko shekaru kafin a tabbatar da sahihancin maganin don yin amfani da shi. Sai dai kuma Yokokura bai faɗi ko za a soke gasar baɗin ba idan ba a samar da maganin cutar ba. Ana shirin kaddamar da takarar neman zaben shugaban kasar Burundi, yayin da hukumomi ke fatan Allah zai kare al'umma daga kamuwa da cutar coronavirus, wanda a yanzu haka mutum 15 ke dauke da ita kuma daya ya mutu a kasar da ke Afirka ta tsakiya. 'Yan takara 7 ne suka kaddamar da gangamin neman zaɓe da tarin mutane masu yawa, duk da cewa wasu gwamnatocin Afirka na kira da a nisanci taro mai yawan jama'a don hana yaduwar coronavirus. Ran 20 ga watan Mayu ake sa ran gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa, 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi a ƙasar ta Burundi. Shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar na zargin shugaba Pierre Nkurunziza da nuna halin ko in kula ga rayukan jama'a da kin daga zaben.
Madalla a gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne gwamnatin jihar Borno ta bada sanarwar rasuwar Shehun Bama, Shehu Kyari Ibn Umar Ibrahim Alkanami, ɗaya daga cikin sarakuna masu daraja ta ɗaya. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Aje ne gwamnatin jihar Borno ta bada sanarwar rasuwa ɗaya daga cikin manyan sarakuna masu daraja ɗaya, wato Shehu Kyari Ibn Umar Ibn Alkanami, da kuma ya kasance Shehun Bama. An haife Shehun Baman ne a shekarun 1955 a garin na Bama, ya kuma zamanto shehu a shekarun 1990. Kafin zaman wansa, Shehun Baman shi ne babban sakatare a ƙaramar hukumar Gala da ke tsohuwar masarautar Dikwa, kuma mai martaba ya zamanto shugaban kwamitin arewa mai yaki da cutar polio. A nan gaba dai ake sa ran za a yi jana'izar mai martabar Shehu Kyari Ibn Umar Ibrahim Alkanami bisa wasiya da ya bari a baya. Alhaji Babakar Abbaja ta dai kwamishinan ma'aikatan harkokin yada labarai da al'adun gargajiya ne na jihar Borno, ya kuma kasance ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar. Da ma abin da ke cewa game da marigayin,
ba karamin rashi bane. Wannan mutum ne wanda babu magana a bakinsa, kana kuma tunda ya hau karagar mulki bayan ya gaji Obasa Shehu Umar Ibn Ibrahim Alamin Alkanami, har zuwa yanzu yana aiki tukuru. Ya ga cewa an samu ci gaba ba na wasa ba a yankin Dikwa Emirate, har kafin a zo a raba Dikwa Emirate zuwa Bama da Dikwa. Shi mutum ne mai kwazo a national level, ba karamin aiki yake ba, musamman kan aikin irin su polio din nan. Don lokacin da mutane sun zo sun fara sun ki yarda cewa wannan polio din tana nan, ko kuma maganin polio din tana kawo illa ga yara da mata da su meye nan, yana daya daga cikin mutane wanda gwamnatin tarayya ta nada suka bi kasashen da ake yin wannan polio plus vaccine din, suka je suka gani kuma suka tabbatar sun zo kuma sun ba da reportons akan cewa wannan abu babu abin da ya hana musulmi ya amfani da shi da suka kaka. Saboda haka ba ma wai mu ƴan yankin Bama ne za mu ji nauyin wannan rashin ba, har ga Najeriya da kanta za ta ji.
Muryar Amurka dai ta kasance ɗaya daga cikin 'yan jaridu da suka ziyarci gidan marigayin a makon da ya gabata, inda suka tattauna da marigayin game da rasuwan wato ɗaya daga cikin 'ya'yan masarautar nasa, tsohon shugaban ma'aikatar fadin shugaban ƙasa Malam Abba Kyari, wanda shi ma ɗan masarautar Bama ne. Ga ma abin da mai martaba ya suma buɗe baki da cewa,
sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba, Allah ya kawo shi duniya kuma yau ya karbi abinsa, shine abin da zan faɗa. Yadda Allah ya halacci dan adam shi ya son karshensa shi zai koma gare shi to abba yau ya cika adadin da Allah ya kasa masa a duniya mun gode muka bi hukuncin Allah da hannu biyu
madadi mai martaba shehu ba make dan shehu kyari ibn umar ibrahim al-kadabi a lokacin da yake jawabi game da mutuwar ɗaya daga cikin yayan masarautar nasa madadi tsohon shugaban ma'aikatan fadan gwamnatin tarayyar najeriya wato alhaji abba kyari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya
a gaida haruna dauda har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga wannan sakon
Na gani.
Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook.
Dama ce da kwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar, hukumomi kuma su san halin da kuke ciki.
Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10:12 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Masana suna bayanai mu an kare.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirinsa da noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilar Madina Dauda Taida Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun iri a Najeriya da kuma Dr. Ross Gidada director a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu. Alhaji Ibrahim ya fara yin bayani akan jadawalin aikin noma da gwamnatin tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ta fito da shi a lokacin yana mulkin soja 1976 da kuma yadda tsohon gwamnan jihar Kano Alhaji Audu Bako ya yi amfani da jadawalin har ya kafa makarantar horar da malaman gona da wasu dam-dam a jihar ta Kano. A wannan makon za mu daura inda muka tsaya.
A wannan jadawalin tun zamanin su Sardauna fa aka fitar da abin da ake kira hukumomin raya koguna. An ba su jadawali waɗannan hukumomin raya koguna a kan su fitar da ainihin jadawalin yadda manoma za su noma hekta miliyan 3 a cikin shekara 7. A yanzu din nan da nake magana da ke hekta 250 ne kawai ake amfani da shi. Duk da Allah albarkace mu da ruwa na koguna biliyoyin litoci a ƙasa wanda yake yawo a sama kamar kogi da dam da dam muke da shi da wanda ma za a iya tono da shi a ƙasa. Duk muna da shi.
Me yasa haka?
An watsar da shi yanzu ne da aka samu gwamnati da take za ta karkatar da tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin noma ba don komi ba ta samawa yaran mu wanda ba su aikin yi su tafi gona su noma abinci su fitar da shi waje a sayar a samu kuɗin shiga da noma. Noma ba aikin matsiyata bane kamar yadda ake gani da ko aikin talakawa kaga manomi da riga da face a'a noma ne ake so a inganta wanda yanda yake a duk inda a duniya zai ga manomi shine mai arziki kuma zai ci halalin sa da zufan sa zai yi kuma duk addinai da al'adu sun yadda aikin da mutum yayi da hannunsa ko sana'arsa wannan yafi albarka. Shi yasa zaki ga duk mafi yawanci annaba da Allah ya aiko tun daga farkon duniya har annabin ƙarshe duk manoma ne da makiyaya duk sun yi wannan saboda albarkar da ke ciki. So yanzu tun da an yi maganar karkata tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin gona babban abin da ƙalubale da yake gabanmu shi zamu duba warware shi. Na farko shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni su fito gadan-gadan su tallabo daga ƙasa wa gudurin gwamnatin tarayya su haɗu a tsakiya domin wannan jadawali ya sauka har zuwa karkara da ƙauyuka. Sannan irin kamar hukuma wanda muka sani mai wayar da kan jama'a kamar National Orientation Agency suna yi mana magiji muna yara wanda ake kira Alhaji Garnau mai mata mai mota da gidajensa amma noma yake da traktansa a shiga ƙauyuka da ingantattun iri da manoma din nan da malaman manoma ana nuna magijin ana nuna yanda za a shuka ana nuna muhimmanci ingantaccen irin in ka shuka ka samu tsaba mai yawa misali yanzu akan kunya biyu za ka samu dame biyar amma idan ka shuka ingantaccen iri za ka samu dame 20 zuwa 30 a sanar musu to idan fa manomi ya gane ingantaccen iri ko gwamnatin jiha ko karamar hukuma ko malamin gona ya je ya same shi ko bai same shi ba in a Sokoto yake zai iya zuwa Bayelsa ya sayo wannan ingantaccen irin amma ya zama wajibi su gwamnoni da shugabannin kananan hukumomi su shimfida ginshiki da manoma za su gane wannan abun su rungume shi ba lalle ma noma irin wannan na tsirrai na abinci da muke ci ba hatta noman dabbobi hatta noman kifi da muna da yanayin muna da muhallin ingantacce kuma duk ana fitar da ingantattun iri na waɗannan halittu saboda haka yana da kyau mu ciyar da kanmu mu fitar da shi waje amma halin da muke ciki yanzu fa ba ma iya ci da kanmu kuma karuwa muke yi nan gaba fa Najeriya za mu kai kusan sama da miliyan 300 nan da shekara 50 da 50 haka aka yi kididdiga
haka
to ga yaranmu nan suna sata suna daukan bindigoge suna fasa bututun mai suna satiwa mutane ma suna karbar
kudi
sun zo suna bi suna rusa masallatai da cocina da kuma ainihin gininnuka da ainihin makarantu da gwamnatin tarayya ta gina gwamnonin nan da shugabannin mu su fito da jadawalin noman nan maza-maza kowa ya aiki a zauna lafiya tukka muke da warwara duk abin da gwamnati ta gina waɗannan yaran suna rusawa
to bari mu dawo wajen Dr. Rose Gidado director ce ke a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu dazun nan kika gama mana bayani cewa gona hekta kusan 10 ma sai a samu mutum uku suna noma a ciki to ta yaya zamu yi irin wannan shirin a nan Najeriya ne har mu kai ga ciyar da kanmu
sai gwamnati ta tashi tsaye akan wannan domin kudi ne ba karamin kudi ake sa a ciki ba ana investing a ciki ba matakan kudi ne kudin da zamu sa a kan bincike
har yanzu ana bincike doctor har yau
bincike bai karewa bincike shine research dole ne mu sa kudi a cikin research sosai ba karami ba wayancan kasashen da nayi miki magana su haka suka yi in kika bi dukko
to ba sa kawo mana tallafi
masu sauraro anan zamu da sanya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Rose Gidado da kuma wakiliyar Majida Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babal nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
kuma na farko ayo ya fito daga Abubakar Ibrahim Kawo Girgir yace salam VOA Hausa gaskiya ba abin da muka yi zaton ji daga bakin shugaban kasa Muhammadu Buhari muka ji a jawabin da yi wa ƴan kasa jiya Litinin ba domin kuwa mun yi zaton jin jawabin da za su sanya wa jama'ar kasa murna da farin ciki muna kira ga shugaba Buhari idan zai yi jawabi da zai tada hankalin al'umma kawai ya aiwatar da takardar maimakon ya yi ta kafar talabijin ko rediyo sakonmu na gaba ya fito daga hannun Usman Shitu Mahuta yace hakika yawan mace-macen da ke faruwa a jihar Kano ƴan kwanakin nan wani abin tayar da hankali ne matuka muna fatan hukumomi za su gudanar da kokwaron bincike domin gano musabbabin lamarin da ke janyo mace-macen da fatan Allah ya yi mana maganin abin da ya fi karfin mu amin sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Abba Damban daga jihar Bauchi yace al'ummar jihar Kano komai yayi tsanani maganin sa Allah da fatan za mu tashi tsaye da addu'a akan wannan jarabar da muke ciki kan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ma ƙasa baki daya. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya kasance haɗin gwiwa daga Umar Adamu Katagum da Jauro Musa Katagum. Suka ce salamu alaikum, hakika tsawaita dokar hana fita na tsawon makonni biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya a jihar Kano. Tabbas wannan abu ne da ba zai yi wa al'umma daɗi ba ganin yadda Kano ta zama tamkar arewacin Najeriya baki daya. La'akari da ake amfani da ita wajen saye da sayar da kayayyakin harkokin yau da kullum. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta COVID-19. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura ya ce a gaskiya bai kamata mahukuntan Najeriya su rinka sawa talakawa dokan kulle ba sakamakon cutar coronavirus domin ba sa iya ciyar da al'umma. Muna godiya, ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
To madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga sakon falalar rubutun Ramadan.
To ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid. Da farko dai azumin Ramadan yana karantar da mu yin hakuri da juna. Wato mutum ya yi hakuri don ya yi hakuri da cin abinci ma, ya yi hakuri da mu'amala da iyalinsa, ya yi hakuri da wasu abubuwa waɗanda da yake aikatawa kafin Ramadan. Saboda haka wajibi mutum ya kiyaye wannan hakuri koda bayan Ramadan. Sannan azumi yana koya mana muhimmancin ibada, inda ake shiga masallatai, ake yin ibadu, kuma ake karatu na Alkur'ani, ake fassarawa da nafiloli da ake yi wannan azumi na Ramadan. Ana so mutum koda Ramadan ya kare ya dore da wannan ayyuka na ibada. Sannan azumin Ramadan yana koya mana muhimmancin taimakon juna, domin azumin Ramadan yana nuna mana cewa wanda duk Allah subhanahu wata'ala ya hore masa wadatar abin da zai ci, to ya taimaka wa 'yan uwa waɗanda ba su da shi, domin wanda duk ya taimaki mai azumi ya ba shi abin da ya buɗe baki, to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada kamar ladan azumin da wannan mutumin ya yi, ko ba tare da an rage masa komai ba. Sannan azumi yana koya mana su 'yan adam gaba ɗayansu a gaban Allah daidai suke, domin kowaye ne in dai a matsayinsa na musulmi sai ya yi azumi. Ba bambanci tsakanin talaka da mai dukiya da sarki da kuma wanda ake sarauta a kansa, kowa sai ya azumin nan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya koya mana. Saboda haka darussa masu yawa suna cikin wannan wata na Ramadan, kuma da fatan musulmi zai dore da su koda bayan Ramadana ya kare.
Allah sa mu dace. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran 4 ga watan Mayu a hankali zai sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakabawa birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da ya yi wa kasar, shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan mataki ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni 4 domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da daƙile yaduwar kwayar cutar. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali kan sake farfado da tattalin arzikin da ya salwanta a sanadiyar bullar cutar COVID-19. Jiya Litinin Holness ya sanar da nada kwamitin farfado da tattalin arzikin na ƙasa mai nasaba da COVID-19 wanda zai zayyana jadawalin sake ɗora arzikin ƙasar bisa turba. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin ƙasar za su sake buɗe harkar kasuwanci, makarantu da majami'u, yayin da jihohi da dama suka nuna sha'awar yin hakan. Hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cututtuka wato CDC ce ta samar da jadawalin da za a bi a fannoni daban-daban. Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta kasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala kasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baɗi ba tare da samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Tsile da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na gari.